إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar wanda anka saba gabatar da karatu a cikin littafin kitabu tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala to insha Allah subhanahu wa ta'ala yau ma kamar kullum darasin mu na yau shine darasi na uku kenan darasin da ya gabata shine darasi na biyu inda muka karanta masail na babi na harko to malami yace babu fadlu tauhidi babi mai bayani akan falalar tauhidi wa ma yukaffiru min ad-dunubi da abinda yake karkarewa na zunubi wa qaulillah da cewar Allah ta'ala madaukaki alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin wayanda suka yi imani da Allah basu hada imanin su da komai ba basu cudanya imanin su da komai ba basu garwaye imanin su da komai ba na shirka har zuwa ƙarshen aya inda Allah subhanahu wataala yace ulaika lahumul am wa ulaika umul muhtadun ta ta lokacin da wannan aya ta sauka sai ya zama na cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan al'amari ya damar da su ransu ya baci hankalinsu ya tashi ganin cewa kowanensu ba su san wanda zai zalunci kai ne ba tunda Allah ta'ala ya ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin wadanda suka yi imani da Allah basu cudanyar da imanin su da zalunci ba ulaika lahumul amn wayancan sune masu aminci wa ulaika wa mutadun ko sune waɗanda suke ainihi shiryayyu to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka ga haka sai suka ce ayyuna wane na daga cikin mu lam yazlim nafsa wane na abba ya zalunci kai ne ba wane na da haka kenan sun dawo suna tambayar kansu ga cewa wane na daga cikin mu abba ya zalunci kai ne ba to sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi musu bayani cewa laysa al'amru kama tazunnuna al'amarin nan wa ba kamar wanda kuke zato bane ko dan mali wanda kun ka dauka ba haka nan bane kawai babban abin nuhi da shi anan shine shirka da haka ba ku yi saurare
zuwa ga fadin wani bawan Allah salihi na gariba wanda shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nuni Luqman al-Hakim inda yace inna shirka la zulmun azim, lalle shirka zalimci ce babba. Da haka kenan yanzu na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hankalinsu ya kwanta, sun fahimci mina na akalili. Amma can farko cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulmi, suka dawo suna tambayar kansu cewa to wai mu cikin mu wani na bai zalunci kansu ba, ba mu san wanda bai zalunci kai ne ba daga cikin mu. Kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da su, ya fahimtar da su, sai suka fadaka, suka fahimta, suka lura, suka kuma gane. Hadisin mu na farko a cikin wannan babe, an Ubadah ibn Samit, an karbo ne daga Ubadah dan Samit radiyallahu anhu wa arda, qala Usama dan Samit yace, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah tsira da aminci tabbata gare sa yace, man shahida Allah ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, da ku wanda ya shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai yake ba ya da abokin tarayya, kuma hakika ne Muhammadu bawansa ne manzansa. Daya, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu, kuma ya shaida cewa Annabi Isa bawan Allah ne, manzan Allah. Biyu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kuma kalma ce da Allah ta'ala ya sanya ta ga Maryam, ma'ana ta hanyar kun fayakun. Allah ta'ala ya umurci mala'ika Jibril da ya rika wuyar rigarta ya busa iska kuma ta samu ciki, ta hanyar Allah ta'ala ya ce abu kasance sai ya kasance. Kun fayakun. Wa ruhun min, abu na uku kuma shi Annabi Isa rayuwa ce daga wurin Ubangiji ta'ala, ma'anar wannan Allah ya kaga halitta Annabi Isa kamar wanda yake kaga kowace irin halitta, illa dai Allah ya so ya samar da shi ta hanyar uwa ba tare da uba ba. Wal jannatu haq wan naru haq, wannan shine abu na ainihi a hudu da kuma biyar, ka yadda cewa wuta gaskiya ce, aljanna gaskiya ce. To duk wanda ya bada gaskiya ga wayannan abubuwa guda biyar da suke kunshi a cikin wannan hadisi, adkhalahu Allahu aljanna, Allah yana sanya shi a aljanna, ala ma kana min al'amal, tare da duk abin da ya kasance da shi na aiki, ma'ana duk irin aikinka, duk wani abu da annan da Allah subhanahu wataala yana sanya ka aljanna a dalilin imaninka da kake da shi. Dama dukkan wanda ya mutu yana mai imani da Allah, akwai koda daidai da gwargwadon kwaya a zarra na imani a zuciyarsa, to wannan ba zai dawama a gidan wuta ba, koda kaddara ta kai shi matsayin fursuna, to zai fita daga baya. To wannan shine abinda Ubadah dan Samit ya kawo mana na hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi. Abubuwa guda biyar ne waɗanda aka lissafa a cikin hadisi, cewa duk wanda ya sakankance, ya yi imani, ya ba da gaskiya, ya aminta, ya yadda da waɗannan abubuwa guda biyar, Allah ta'ala yana sanya shi a aljannarsa tare da abin da ya kasance da shi na aiki. Walauma, har yau dai ruwayar Imam al-Bukhari da Muslim fi hadisi itiban, a cikin hadisin itiban, fa inna Allah, lalle Allah madaukakin sarki, harrama ala nar, ya haramta ma wuta, man qala la ilaha illa Allah, duk wanda ya faɗi wannan kalma ta ikhlasi yabtaji bi zalika wajha Allah yana neman fuskar Allah da wadin wannan kalma ya fuskar Allah take ba mu sani ba Allah ta'ala yayi bayani dangane da abin da ya shafi fuskar sa alqur'ani wajha Allah aka an samu hadisi da suka zo da wannan bayani illa za mu fawwala al'amari ga Allah na sani yadda fuskar Allah take ga Allah amma mu mun sani ba mun da yi imani a dalilin laysa kamithli shay ba wani abu da yake kama da Allah amma kuma shi Allah gashi wa huwa as-sami'u al-basir Allah mai ji ne mai gani kuma muna da yakini da tabbatarwa cewa jin Allah ba irin namu bane ganin Allah ba irin namu bane da aka dora abu da yazo na bayanin sifar Allah za mu aminta mu yadda mu lamunce bisa ga yadda Allah ta'ala ya bada labarin sifofin sa a alqur'ani ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayar da labarin sifar Allah a hadisi ingantacce sai hadisin mu na gaba wa ana bi sa'idin al-hudri daga abu sa'id al-hudri daga abi sa'id al-hudri radiyallahu anhu الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا رسيلا دانين چن الله سببتا غريسا ياچي قال موسى أنا بموسى ياچي يا رب يا مهل جينا علمني شيئا أذكرك وأدعوك به ياچي يا مهل جينا كسنر دني والي أبو دزيني ذكري إن أمبچيك دشيا kuma in kiraye ka da shi wannan abin da zaka sanar da ni ala sai Allah ta'ala yake qul ya musa la ilaha illa allah ya kai annabi musa ka wadi wannan kalma ta ikhlasi ala ya rab annabi musa yake ya mahalicina kullu ibadika yaquluna hadha kowanne daga cikin bayinka yana ambaton wannan kalma ta ikhlasi qala ya musa yace ya kai annabi musa law anna as-samawati as-sab'a da ce sammai guda bakwai wa amirahunna da mazauna cikin sammai wanda sune mala'ikun Allah kuma kaga ba wanda ya san yawan mala'ikun Allah amma shi yasa Allah ta'ala yace wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu ba wanda ya san yawa su ainihi rundunar ubangiji na mala'iku in ba shi Allah ba to wa amirahunna da mazauna cikin sama gairi banda ne wannan ma ya nuna cewa kenan Allah ya daidaita kan al'arshi yana a sama wal ardina saf da kasai guda bakwai fi kifatin asasu cikin ma'auni guda kamar yadda ake aza sikeli sai asa ainihi ita kalmar ikhlasi a cikin tahi guda da waɗanda suke cikin sama da waɗanda suke cikin ƙasa asasu ga tahi guda bancin ubangiji ta'ala wala ilaha illallah fi kifa ita kuma la ilaha illallah sai a dauko ta a azata ga tahi guda na ma'aunin sikeli malat bihinna la ilaha illallah duk la ilaha illallah za ta rinjaye wa'annan gabaki daya malam yace rawahu ibn hibban wala hakim wa sahahu ko da yake da hadisin da muka karanta yanzu hadisi ne da yake da'ifi ba hadisi ne da ya inganta ba amma akwai hadisai wanda yake mutawatirai hadisai tabbatattu masu karfafa ma'ana abin da yake tsaye da ita bai zan nesa gare mu ba wani bawan Allah da aka zo da sakamakon ayyukansa a ranar alkiyama aka aje masa failukansa na ayyuka a gabansa kusan fail tara wanda duk in ya diba iyakar gani ne bayil guda bai ga iyaka ce ba amma da ƙarshe sai Allah ya mishi rahama Allah ta'ala bayan ya tambaye shi wa na zalimce ka yace ya Allah baka zalimce ni ba sai aka dauko ta bi dafa ma'ana wata ID card da take dauke da kalmar ikhlasi sai aka azata akan ainihi sikeli sai ta rinjaye dukkanin wayancan fayilukan nashi manya manya guda tara waɗanda iyakar ganinka ba ta gani iyakar su to wannan kenan wannan ya nuna wannan kalma ta ikhlasi kamar wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace afdal zikri la ilaha illa Allah wanda ni da annaba wanda suka gabace ne duk muna fadinta kenan bayin Allah akwai bukatar mu san cewa ita la ilaha illa Allah tana dauke da fa'idodi masu yawa wanda kuma daga cikin fa'idodinta akwai karkare zunubi ko kuma karkare zunubai wanda ita wannan kalma ta ikhlasi take daga kenan idan muka tsaya muka lura zamu ga cewa kowane daga cikin mu yana son Allah ya karkare masa zunubinsa ko zunuban da ya dauka ita la ilaha illa Allah ita ce mafi girma na abubuwan ayyukan da'a saboda duk wanda ya kadaita Allah da bauta yana aiki saboda Allah subhanahu wa ta'ala ta hakika zai yi aiki a boye da bayyane ko a boye yake zai yi aiki ko a bayyane ne zai yi aiki amma wanda bai kadaita Allah da bauta ba kamar mai yin riya ga misali zai zo yana yin sadaka yana yin sallah yana ambaton Allah idan ya kasance akwai wani da yake ganin sa kawai kaga wannan bai yi don Allah kansa ba saboda haka sashi daga cikin magabata an ka samu wani bawan Allah yana cewa ni ina kaunar in nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar yi ma Allah da'a ya zama babu wanda ya san nayi wannan aikin in ba Allah ba ta'ala in yana boye yayi kokarin ibada daga cikin fa'idar la ilaha illa Allah zamu ga cewa dukkan wanda yake kadaita Allah da bauta ko dukkan mutane da suke kadaita Allah da bauta to sune waɗanda Allah ta'ala ya shirya wa ulaika ulaika lahumul amnu wa hum mutadun sune waɗanda suke shiryayyu kamar wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayar da labari sannan idan muka dibi kalma walam yalbisu imanahum bizulmi a cikin aya basu garwaya imanin su da zalunci ba shi ma wannan zamu lura da cewa malamai sun karkasa abin kamar zuwa gida uku abinda an mafi zalincin zalunci shine shirka ka hada Allah da wani gabauta shi an mafi girman zalunci sannan na biyu daga cikin zalunci shine mutum ya zalunci kansa ya zama mutum bai ba rayuwa sai haƙƙinta kamar ya kama azumi baya cin abinci kun ga zaka ga wani da an ce ma watan Rajab ya kama to ya ware azumi kenan wanda babu dalili akan azumin watan Rajab ma'ana sunna bata tabbata ba akan cewa a azumci wata na Rajab to yanzu ya azumin watan Rajab daga farko zuwa karshe yayi Sha'ban daga farko zuwa karshe ya zo ga Ramadan kaga wata uku a jere kenan yana azumi wannan ko ya wahalar da kansa saboda bai bi umarnin Allah ba bai bi umarnin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna da wata 12 a cikin shekarar mu wata guda ne kawai akwai riwaya tabbatacce akan sa cewa annabi yayi azumi a cikin wannan wata wanda watan kuwa shine sha'ban kuma shi ma sha'ban da ya kai rabi ba annabi zai dakata azumi ba zai tsallaka daga rabin sa ba to amma mutun ya share wata uku cip yana azumi kaga ya wahalar da rayuwarsa bai ba rayuwarsa hakkinta ba kusan ma ya zalunce ta ko kuma mutun ya tashi yana yin sallah ga iyalin sa gashi amma ba magana ya banta ba magana ya ba iyalin nasa hakkin su wannan yana daga cikin zaluntar rayuwa wa inna linafsika alayka haqqan amin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace rayuwarka tana da haƙƙi gare ka idanunka suna da haƙƙi gare ka matakai da sauran abubuwan da annabi ya jero a hadisi sai da ƙarshe yake cewa faɗi kulli bi haqqin haqqa dukkan mai haƙƙi ka bashi haƙƙin sa to sai nau'in kalar zalunci na uku wanda shine ka zalunci wani daga cikin bayin Allah kamar ka zo ka yi ta'addanci ga dan uwanka ta hanyar bugunsa ko kashe shi ko kwace dukiyarsa da abin da yake kama da haka kaga wannan shi ma yana daga cikin nau'in jerin zalunci sannan kuma dukkan wanda aka kashe akan dukiyarsa babu makawa yayi shahada sai dai mu za mu yi tunu cewa ne yayi shahada ba amma zaka bude bakinka kace duk wanda aka kashe akan dukiyarsa yayi shahada kai daidai saboda hadin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man kutila duna malihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe akan dukiyarsa to yayi shahada amma ba za mu ayyana wani mutum guda mu cewa ne yayi shahada ba wannan dabi'a ce ta yan shi'a ko yaushe abin suke nunawa to wane yayi shahada a ambace shi karara ko a zuwa rubuta saman kabarinsa idan muka diba munasabar wannan babi da kuma ainihin tarjama in muka dibi wagga aya ta alqur'ani da tarjama babin da sai muga cewa akwai munasaba saboda mi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da aminci ga dukkan mutumin da bai shirka da Allah ba ma'ana duk wanda bai hada Allah da wani gabauta ba da zarar baka yi shirka ba ka zama mai ɗayanta Allah to hakika ka samu aminci sai wannan ya zama dalili akan wato falala ta tauhidi wadda ita falalar tauhidi tana tabbatar da aminci ga rayuwar mutum musulmi hadisin mu na gaba wani Tirmidhi wa hasanahu ana anasin sami tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul yace naji annabi tsira da aminci tabbata a gare sa yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace ya ibna adam ya kai dan adam law ataitani bi qurabil ardi khataya da za ka zo min cike da yawan kasa na kurakurai zunubai da ka dauka sun cika kasa yawan ta gaba daya umma laqidani la tushrik bi shay'a sana a lokacin da ka hadu da ni baka hada ni da komai ba gabauta ma'ana ni kade kake bauta ma la taituka bi qurabiha maghfira ni kuma da na zo maka cike da yawan kasa na gafara wannan ya nuna mana kenan babu abu mai hadari da ya kai ga shirka saboda da zarar mutum ya rasu ya bar gidan duniya yana mushriki to maganar samun jin kai da rahama babu shi amma duk wani layi da ka aikata ko kake aikatawa to kana tsakanin mashiyar Allah idan Allah ya so ya yi maka idan Allah ya so ya kama ka da layi da za ka zauna gidan yari na gidan wuta na wani lokaci da Allah ta'ala zai sa a fitar da kai daga baya Allah ya mana kariya da wuta. To fa fi masail ko fihi masail.
Muna da lokaci go.
Na'am to shi kenan. To fi masail cikin wannan babu akwai mas'aloli kamar haka. Al-ula mas'ala ta farko sa'atu fadlillah akwai bayanin yalwan falala Allah. Idan muka dibi irin abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake basuwa na baiwa game da wannan kalma ta ikhlasi za mu ga falala Allah tana da yalwa. Athaniya mas'ala ta biyu kasaratu sawabi tauhid yawan ladan tauhidi inda Allah a wurin Allah. Athalitha mas'ala ta uku takfiruhu karkarewarsa ma zalika tare da haka lidunub ya dunubai ma'ana la ilaha illa Allah tana zama dalilin karkarar dunubai. Arabiya mas'ala ta hudu tafsirul aya fassara aya allati fi suratul an'am wadda a cikin suratul an'am waccan da aka ambata allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidul ulaika lahum al'am wa hum muhtadun. Al-khamisa mas'ala ta biyar ta'ammulul khams lura da abubuwa guda biyar allawati fi hadithi ubada wadanda a cikin hadithin ubada na cewa wanda duk ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah hakika annabi Muhammad manzansa ne aka annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah to har zuwa karshen abubuwa guda biyar da aka ambata a cikin wannan hadisi. Azadisa mas'ala ta shidda annaka idza jama'ata bainahu wa baina hadithi itban idan ka hada tsakanin hadisin Ubada da hadisin itban wa ma ba'dahu da abin da ya biyo bayan sa tabayyana laka ma'ana qauli la ilaha illa Allah zai bayyana gare ka ma'anar cewa la ilaha illa Allah wa tabayyana laka kuma zai bayyana gare ka qada'a kuskuren al-madrurin wadanda aka ruda so suwa ne aka ruda wani tunda yana cewa la ilaha illa Allah baya yin sallah tunda yana cewa la ilaha illa Allah komai bai tunda yana da la ilaha illa Allah ba abin da zai ka ga wanda ya zama rudadde ko kana yin la ilaha illa Allah ma ci ka ina ai kai ina sallah ba wahala ta kana wa wanda kanka indai kana fadin la ilaha illa Allah kaga nan ruduwa ta samu mai irin wannan hali shine ya bayyana mana kuskuren wadanda aka ruda game da ita la ilaha illa Allah din. To sabiya mas'ala ta bakwai at-tanbihu fadakarwa li shart alladhi fi hadisi itban ga hadisin nan a sharadin da a cikin hadisin itban man qala la ilaha illa Allah yabtaji bidhalika waja Allah yana neman fuskar Allah ko. Azamina mas'ala ta takwas kaunul anbiya'i kasantuwar annabawa ya hatajuna suna da bukata litambihi da fadakarwa ala fadli la ilaha illa Allah akan falala la ilaha illa Allah gashi annabi Musa alayhi salam ya ce ya mahalicina ka sanar shi ne wani abu da zan kiraye ka in ambace ka da shi. Allah ya ce kul ya Musa la ilaha illa Allah har annabi Musa alayhi salam yake cewa ai dukkan bayinka suna wadinta kaga annabawa ma suna da buƙatar a fadakar da su game da falalar la ilaha illa Allah a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala. Addasi'a mas'ala ta tara at-tanbihu li rujahaniha fadakarwa game da rinjayar la ilaha illa Allah bi jami'il makhluqat ga dukkanin halittu ma anna kathiran ma la yace tare da mayya yawan mimman yaquluha cikin masu wadinta yakifu mizanuhu sai a tashi ranar alkiyama ma'auninsa ya tauye kuma ga irin darajar la ilaha illallah ga irin matsayin la ilaha illallah ga irin abin da take da shi na karkare zunubi da daukakarta da bunkasarta da buwayarta ga mutun yana wadinta amma kuma ma'aunin sa ya tawe nan kenan babban abin da ake so ya zama akwai ikhlasi man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi da qala aljanna ya zama yayi ta kuma da ikhlasi al-ashira mas'ala ta goma annasu ala anna al-ardina sab'un kas-samawat nasin cewa kasai ma guda bakwai ne kamar sammai sammai guda bakwai ne su ma kasai akwai nasi tabbatacce akan cewa su ma bakwai ne al-hadiya ashara ta goma sha daya anna lahunna ummaran akwai mazauna a sama kamar wanda yake akwai mazauna a ƙasa athaniya ashara ta goma sha biyu ithbatu sifati tabbatar da sifofi na Allah khilafan lil ash'ariyya sabanin ash'ira lokaci ko taushi kenan insha Allah muna kan matsala ta 12 daga cikin masail wanda nan ne lokaci ya tarar da mu kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu dakata a nan kenan a darasinmu na gaba sai mu tashi a ainihin matsala ta 13 Allah ya mana muwafaka da dace ya sa ayyukanmu su zama dambe ɗaya da shi abinda na karanta akan sawaba Allah ya ba mu lada urena Allah ya yaye mini ya shayi sha cikin zukatan al'umma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.